الحمد لله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna kara godiya ga Allah madaukakin sarki wanda da yaddar su da kaddara wata mun kasance a wannan daki nasa mai albarka a wannan masallaci na Juma'a na Alhaji Abubakar Yayi Alhaji Masjid wannan da sai da masallacin da yake ba dan komai ba sai dan gabatar da wata gagarumar lecture wanda rundunar hizba ta jihar Gombe ta shiryawa ainihin wato mata a al'umma mata musulmai na wannan jiha domin a fadakar da su a tunatar da su dangane da wasu matsaloli da suke damun al'ummar musulmai a yau wannan runduna ta yi tunanin a karin farko don a gabatar da wannan lecture wa 'yan hizba ne kadai amma ganin fa'ida da kuma ainihin wato alkhairin da ke cikin wannan darasi da muke fatan a gabatar da shi muka shawarta da shi chief imam na wannan masallaci Sheikh Adam Muhammad Albani wanda kuma shi ne wanda zai gabatar da wannan lecture ya kamata cewa a fadada wannan ainihin wato gayyata zanto ta gani gaba daya wannan ya sanya muka ainihin gayyaci ɗan uwanmu ɗan agaji na sauran kungiyoyi na addinin musulunci da kungiya ta musulunci ta form one da komitoci da suke gabatar da ta'alimat da kuma ainihin wato tafsirin alqurani a lokacin ramadan na wasu angonni da kuma ainihin sauran al'umman gari gaba daya wannan abu ya faru bisa karkashin gudanarwa na da'awa a relief organization da ke nan jihar Gombe kuma muna kira ga 'yan uwa waɗanda suka halarci wannan zama ko wannan lecture da su tsaya su saurari darasin da yake cikin wannan lecture domin a matsayinku na iyaye waɗanda kashi 70 na tarbiyyar al'umma yana hannunku ya sanya muku cewa matsalolin da suke faruwa akwai rawar da za ku taka domin cikin yaddar Allah a ga cewa an samu sauki daga ainihin wannan saboda haka ba tare da bata lokaci ba insha Allah a wannan zama muna tsammanin isowar uwar gidan mai girma gwamnatin jihar Gombe ko kuma wakilanta da izinin Allah bayan waɗannan ƴan uwa da kuke gani waɗanda suke da uniform daban-daban akwai kungiyar jama'atul nasara Islam wanda sun ba mu uzuri suna da wani program a ramin hukumar Billiri wanda yasa su mu kasance tare da su a nan ba amma sun yi mana fatan alkhairi kuma muna tare da su a ainihin cikin wannan alkhairi insha Allah ba tare da bata lokaci ba zan gabatar da ainihin Sheikh Adam Muhammad Albani domin ya fara gabatar da wannan yana da awa 1:30 insha Allah cikin lecture da zai gabatar mana muna roƙon Allah Allah ya masa jagoranci cikin abin da zai gaya mana ya gaya mana daidai mu kuma Allah ubangiji ya ba mu ikon sauraro na fahimta da kuma aiki da abin da za mu ji daga gare shi akramaka Allah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'du ƴan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna biyu ga watan biyu watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina a da shekara 1442 wanda ya zo daidai da 20 ga watan 9 a Gregorian calendar 2020. Kamar yadda kwamandan Hizba Alhaji Rabi'u Haruna ya gabatar, insha Allah ta'ala za mu gabatar da wata muhabara wanda ta kunshi abubuwa kusan guda 4-5. Wanda wannan muhabara, kamar yadda ya faɗa, asali ƴan Hizba ne da za a yi wa wannan muhabara. To amma ganin cewa wannan matsalar ko waɗannan matsaloli da za mu tattauna sun shafi al'ummar gaba ɗaya da kuma mata gaba ɗaya, sai muka ga cewa ya dace a faɗaɗa abun domin saƙon ya isa kowane lungu da saƙo. Wannan ya sa ba ma iya nan cikin ƙwaryar Gombe ba, hatta sauran local government da suke kewaye da Gombe, mun tura musu takarda ta gayyatar wannan lecture ɗin da kuma buƙatar su halarta domin su ma su tafi da wannan saƙonni zuwa ga ƴan uwansu da suke waɗannan lunguna da waɗannan yankuna. Alhamdulillah, cikin iyawar Allah, Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dama domin mu zo mu gabatar da wannan lecture. Kamar yadda na faɗa, lecture ta ƙunshi kusan abubuwa guda 4-5. Abu na farko dai akwai harkar fyaɗe, abu na biyu akwai harkar luwaɗi, abu na uku akwai harkar maɗugo, abu na huɗu akwai harkar satar yara, abu na biyar akwai harkar shaye-shaye. To waɗannan abubuwa idan da za a ware kowanne a bashi awa ɗaya da rabin nan, to sai dai mu gama sukuwar mu a wannan awa ɗaya da rabin, mu sauƙashi ma ba mu gama shi ba. To amma saboda mu samu al'amura su tafi kuma a samu lokaci a isar da saƙonnin da ake buƙata, sai muka dunƙule su a lokaci ɗaya, za mu taɓa kowanne gwargwadon iyawa. Fatanmu shi ne mu bi abin da Larabawa suke faɗa, khairul kalami ma dalla wa in qalla, mafi alherin magana ko zance shine wanda ya nusar komai ƙanƙantarsa. Muna fata Allah ba mu iko mu gabatar da abin da zai tasiri gare mu da al'ummarmu, kuma ya zama sanadiyar daƙile da kuma daɗe waɗannan matsaloli da suke damun al'umma. Na kasafta lantar zuwa kashi 5 insha Allah ta'ala, saboda samun sauƙin gudanar da ita. Abu na farko ita ce muqaddima, gabatarwa. Abu na biyu za mu yi magana a kan illatu jarimatu zina, wato illar da babbar laifi na zina ke haifarwa da kuma matsalarsa a shari'a. Za mu yi bayani a kan illatu bayanu jarimatu al-liwat, wato illar da fitina da masifar luwaɗi take haifarwa, da maɗugo da kuma fyaɗe da shauransu. Sannan za mu yi magana insha Allahu gaba ta hudu a kan isbabu intishari hadhihil fawahish, sabubban da suka jawo waɗannan alfashoshi suke yaɗuwa a cikin al'umma. Sannan na biyar za mu yi magana a kan almakharaj min hadhihil musiba aw almasa'ib, menene mafita dangane da waɗannan masifu, ta ina za mu fita, meye makubuta. Abu na shida insha Allahu ta'ala zai zama al-khatima matakar zance, Allah ya datar da mu. Abu na farko kamar yadda ne alƙawari shine muqaddima. Malamai suka ce inna min ahkamil qur'ani wa hidayatihi, yana daga cikin hukuntan alqur'ani da kuma shiryarwar alqur'ani, al-haqqu ala tamassuk bil akhlaqil fadila. Qur'ani yazo, addini ya zo da ya kwadaitar da mutane ne a kan su ɗabi'antu da ɗabi'u masu kyau, su ɗabi'antu da halaye masu kyau, hali na tauhidi da aƙida kaɗai ta Allah cikin bauta, hali na bauta wa Allah da barin tambele, da hali na kauce wa ayyukan asha da aiki na saɓo da ayyukan da Allah baya so da wanda shari'a ta tsoratar ko ta tsawatar, wal adabil aliya, kuma addini ya zo ya karantar da mutane ladubba wanda suke maɗaukaka, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah san da ya bihi a cikin alqur'ani ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim, lalle kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana kan halaye da dabi'u masu kyau, masu girma, masu mutunci. Kuma ya faɗa cikin hadisinsa cewa inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq, an turo ni ne kadai dan in cika dabi'u masu kyau, hali mai kyau, tarbiya mai kyau da yanayi mai kyau. To addini abin da yazo ya koyar da al'umma kenan. Wazajir, addini yazo ya tsawatar mimma yakhillu bisharaf, daga aikata abin da zai taba mutuncinka ko addininka. Duk abin da zai taba mutuncinka ko zai taba addininka ko zai taba addininki ko mutuncinki, to addini yazo ya tsawatar. Wal afaf, addini yazo ya gudanar ko ya fadakar akan abin da zai ainihin wato taba kamewar dan adam da kuma abin da zai shafi rayuwarsa da mu'amalarsa. Wannan yasa addini yace ayi sallah, yace ayi ayyukan ibada. Wannan dalilin yasa addini yace a kiyaye ayyukan sabo da ayyukan da ba su da kyau. Duk wani abin da musulunci bai yarda da shi ba, addini ya tsawatar akai, ya kuma ja hankalin mutane akan cewa kar su kuskura su ainihin wato aikata shi. Wa min ajli zalika harrama Allahu az-zina wal liwat, saboda wannan ne subhanahu wa ta'ala ya haramta aikata zina, ya kuma haramta aikata liwati da madugo da sauran ayyuka na barna waɗanda suke faruwa a cikin al'umma. Wa akhbara annahu min al-fawahish, kuma Allah ya bayyana mana cewa waɗannan ɗabi'u suna daga cikin alfasha, suna daga cikin miyagun ayyuka. Qul harrama Allahu zinata, harrama Allahu al-fawahish ma zahara minha وما بطن. قل انما حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن. كسي مسلل الله مدوكتين سلكي يا حرمت الفاشا يا حرمت اينهم واتو ابوبون ده سكي نبينه ده ايته ده كوم وند سكي نبوي. hakanan kuma addini madaukaki abin nan Allah madaukakin sarki ya zo da shi a cikin addini cewa duk wata dabi'a wacce take mimuni, to Allah madaukakin sarki ya haramta ta. Kuma wannan yasa dukkanin hankalin da ya tuka hankali da dukkanin mutumin da ya tuka dan adam mai daraja yastafhihu, yana ganin waɗannan abubuwa a bisa cewa alfasha ne ba su da kyau. Wato yastafhihu kullu bi aqlin salimin wa fitratin qawima, duk mutum mai hankali mai sanin ya kamata, to ya san cewa waɗannan ɗabi'u da waɗannan halaye miyagu ilu na waɗannan abubuwa ba daidai ba ne. Wannan dalilin ya sa musulunci ya tanadar da uquba ta duniya da kuma ta lahira a kan duk mutumin da ya aikata kwatankwacin ire-iren waɗannan ayyuka. Idan mutum ya yi zina yana da mata, ko mata ta yi zina tana da miji, wannan kai tsaye musulunci bai ba da wata sassauci ba. Yace ma damar shaidu da tabbaci ya tabbata, abinda musulunci yace shine a kashe waɗannan mutanen. A shari'ar musulunci ba a saurarawa mutumin da ya yi zina yana da mata, haka kuma ba a saurarawa wadda ya yi zina ko ta yi zina tana da miji. Saboda musulunci ya tsarkake tsako na al'umma, ya tsarkake ainihin wato tsako na jama'a, wannan yasa musulunci ya yanke wannan hukunci. Kamar yadda Sheikhul Islam Muhammad bin Salih al-Uthaymeen Allah madaukakin sarki ya masa rahama ya faɗa a cikin littafinsa Sharhul Kaba'ir, yace an ce a kashe mutumin da ya zina ne yana da mata, an ce kuma a kashe wanda ta zina tana da miji, saboda ba su cancanta su ci gaba da rayuwa a cikin al'umma ba, saboda bata zuriya da kuma bata yanayi na ainihin wato wannan zuriya din da Allah madaukakin sarki ya tabbatar da su a doran kasa, wanda kuma ba shi da mata, ko kuma matar da ba ta da miji idan ta yi zina, musulunci ya tanadar da cewa aƙalla a yi masa bulala guda 100, sannan kuma aƙalla a ɗaure shi na shekara guda baya cikin al'umma. An masa uzuri ne cewa a yi masa wannan hukuncin saboda uzurin ta iya yiwuwa fusgar sha'awa ce ta kai shi zuwa ga aikata wannan abu, fusga ce ta yanayi marar daɗi ya kai shi zuwa ga aikata wannan abu, wannan dalilin ya sa musulunci yace ai mata sarauci kar a kashe shi ko kar a kashe ta ai mata bulala guda 100 sannan a daure ta na akalla shekara guda kamar yadda ainihin wato musulunci ya tsara to kun ga idan muka lura wannan ya nuna mana ashe musulunci bai yarda da aikata irin waɗannan abubuwan ba balma yayi tukkanin tanadi da tattalin masu aikata wannan abun cewa ga irin yadda hukuncin musulunci ya tsara a kayan su to wannan kuma shi yake nuna mana ashe yana da kyau mu tsaya mu lura da fadakarwar addini kar ya zamanto mu batta karazube wato ya zamto mutum bahi da rayuwa mai kyau ko mu'amala mai kyau tsakaninsa da ubangijinsa subhanahu wata'ala a gurguje wannan shine kawo ni gaba ta biyu ta wannan latta wannan ita ce kamar gabatarwa wannan ya kawo ni gaba ta biyu ta wannan latta bayani dangane da abin da ya shafi wato zina da illolinta da kuma hukuncin ta a shari'ar musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya ja hankalinmu a cikin alqur'ani yace wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kada ku kusanci zina wala taqrabu az-zina kar ku kusanci zina sai ce innahu kana fahishatan domin zina alfashati wa sa'a sabila kuma mummunan tafarki ne mummunar hanya ce wannan aya idan ita kadai muka dauka a matsayin hujja na cewa zina ba ta da kyau wallahi ta gamsar da mu babu da bukatar bayani Allah ya ce alfashati kuma mummunar hanya ce kenan wannan ya nuna mana duk mutumin da ya zama mazinaci ko ta zama mazinaciya to ta fada cikin layin alfasha sannan kuma ta fada cikin layi mummuna hanya da za ta kai ta zuwa ga halakar duniya da lahira baki daya Ubangiji subhanahu wata'ala da yazo yana ambata wasu mutane na kirki sai faɗi wasu halayen su daga cikin halayen sai bayyana cewa ba sa zina sai wannan ya nuna ashe kenan duk mutumin da yake zina to baya cikin waɗannan mutanen da Allah madaukakin sarki yake yabo Allah madaukakin sarki yace wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar sune waɗanda ba sa hada Allah da wani cikin bauta wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq kuma ba sa kashe ran da Allah ya haramta kashe ta idan ba ta tantance kisa ba kuma hukunci ya hau kanta alqalai sun yanke hukunci sun zartar ba in ba hukunci akai warai cewa a kashe ta ba to ba sa kashe rai wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq sai Allah yace wala yaznu sannan kuma ba sa zina Allah yace wa man yaf'al dhalika yalqa asama wanda duk ya aikata waɗannan abubuwa guda uku ko dai bautawa wani Allah ko kashe rai ko kuma zina Allah yace wannan ya hadu ko zai hadu da mummunan sakamako da mummunan zunubi menene zunubin kamar mun tambayi Allah wannan iri sai Allah yace yudha'afu lahu al'azabu yawm al-qiyama za a rubanbanya masa azaba a gobe kiyama wa yakhludu fihi kuma zai dawwama cikin azabar muhanan cikin wulakanci da cin mutunci halin da za a shiga a lahira hali ne na dindindin da haka idan tsautsayi ya ɗebe ka ko ya ɗebe ki zamiyar kafa ta kai ki kika fada a hali mummuna to za a dawwama ne a ciki kisa babu mutumin da yayi wa kansa asara ko tai wa kanta asara irin wanda wannan rayuwar ta biye mata da wannan gadairiwar duniya ta biye mata ta afkar da ita cikin masifa ba za ta gane wannan ba sai ranar da ta kwantar da hakarkarinta a cikin kabari a lokacin ne za ta gane mummunan yanayin da ta afkar da kanta to amma da ke Allah mai rahama ne sai sai illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima Allah sai illa man taba sai fa wanda suka tuba wataƙila daga yau da kika ji laccan nan sai kika ga cewa wannan hanya da kika ɗauko ko dai ta zina ko ta maɗugo ko kuma ta luwaɗi, domin abin mamaki hatta a cikin mata akwai masu luwaɗi, abin mamaki, banda maɗugo da suke neman mata ƴan uwansu, to kuma suka nemi namiji ya sadu da su ta inda shari'a bata yadda ba. Wannan shi ake kira daɗe kan yaɗe, zinar kanta haramun ne, ballantana kuma a yi ta ta hanyar da Allah bai ce a yi wannan saduwar ba. To wannan sai ya nuna ma damar Allah ya taimake ki ka kauce waɗannan abubuwa, to lallai wannan shi ne babbar hanya ta kuɓuta. In kuwa aka yi rahin sa'a al'amari ya faru da ke makamancin wannan, to lamari ya ɓaci. Allah ya ce fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, irin waɗannan da suka tuba suka gyara aikinsu su ne waɗanda Allah zai canja musu ayyukansu na banza su koma na kirki. Wa kana Allahu ghafurar rahima, domin Allah maɗaukakin sarki mai yawan gafara ne ko mai yawan rahama ne. Subhanahu wa ta'ala saboda ya tsoratar da mutane su daina fasikanci na zina, su daina kuma fasikanci na maɗugo ko luwaɗi, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce azzaniyatu wazzani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda, mazinaci da mazinaciya in an kama su matuƙar ba su da aure, to aiwa kowannen su bulala ɗari. Azzaniyatu wazzani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Allah ya ce wala ta'khudhu, karda a ce wai tausayi ra'afatun, wani tausayi ya kama ku fi dinillahi, a cikin addinin Allah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, in kun kasance kun yi imani da Allah kuma kun yi imani da ranar tashin alkiyama. Saboda haka subhanahu wa ta'ala ya ja hankalinmu akan wannan, ya kuma yi mana dukkanin tsawatarwa da faɗakarwar da za ta ja hankalinmu domin kar mu aikata wannan mummunan sako. Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana cewa duk mutumin da ka gan shi yana saduwa da wata mata wacce ba matar shi ba, to ɗayan biyu ne, imma shi ya zama mazinaci ita ta zama mazinaciya, imma ita ta shi ya zama mushriki ita ta zama mushrika. Allah ya ce azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik, sai ce wa hurrima zalika ala almu'minin, mazinaci baya saduwa da wata mata da zai yi zina da ita face sunanta mazinaciya ita wannan matar. Haka kuma ita ma ba ta saduwa da wani namiji da zai sadu da ita face sunansa mazinaci wannan mijin, ko kuma shi ya zama mushriki ita ma ta zama mushrika. Allah ya ce wa hurrima zalika ala almu'minina, domin an haramta haka akan mu'mine baki daya. Domin abinda zai baka mamaki shine, wasu suna fassara wannan aya da wasu fassarori cewa idan kai mazinaci ne lallai sai ka auri mata wacce take mazinaciya. Hakikanin ayar ba wai haka take nufi ba, tunda cewa akwai wanda suka fassara ta da haka. Al-Imam Al-Qurtubi a cikin tafsirin sa ya kawo waɗannan maganganu na wasu malamai da suke ganin ma'anar ayar shine ma damar kana zina to zai yi wahala baka auri mazinaciya ba, haka ma damar ke mazinaciya ce to zai yi wahala ba ki auri mazinaci ba. Kuma wani abin da zai ba ku mamaki, duk mazinaci za ka ga baya son auren mace in ya gane mazinaciya ce, haka duk mazinaciya za ki ga ba ta son auren namiji in ta gane mazinaci ne. Wato ashe tarbiyyar da tsaftar tana da kyau kenan, amma dan me yasa kika fada to in dai haka ne? Ma'ana idan kina sha'awar auren mutum kamamme, to me yasa kika fada wannan fasikanci? In kana sha'awar auren mata kamammiya, me ya afkar da kai cikin wannan fasikanci? To wannan yana daga cikin abin da wasu daga cikinmu suka afka cikin shi. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ja hankalinmu dangane da wannan ɗabi'a da kuma wannan hali. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yabi masu kiyaye al'auratsu a cikin Al-Qur'ani, ya kuma ja hankalinmu da mu kiyaye. Subhanahu wa ta'ala ya ce, wallazina hum li furujihim hafizun, waɗannan waɗanda suke kiyaye al'auratsu, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin, faman ittaba wara'a dhalika fa ulaika humul adu. Allah yace wallazina hum li furujihim hafizuna, waɗannan da suke kiyaye al'auratsu, illa ala azwajihim, sai dai akan matansu da suka aura ko mazajensu da suka aura, aw ma malakat aymanuhum, ko kuma abin da dama su ta mallaka a lokacin da ake iya mallakar kuyangi da sadakoki da shauransu. Allah ya ce fa innahum ghayru malumin, waɗannan ba ababen zargi bane dangane da wannan. Allah ya ce fa man ibtaga wara'a dhalik, wanda duk ya nemi biyan bukatarsa ta wata hanya daban, fa ulaika humul aduna, to in kina neman yan ta'adda, yan ta'adda inji Allah, to in kika samu waɗannan kin gama. Ba a biyan bukata kai ta matar aure, matarka ta aure, haka ba a biyan bukatar sha'awa sai da mijinki da kika aura. Amma yau an wayi gari, mutane suna biyan bukatarsu ta hanyoyi da yawa wanda shari'a ba ta yarda da ita ba. Yau an wayi gari, aure ya zama fitina, zina ta zama araha. An wayi gari, mutane da yawa suna so su yi aure don su zauna da mata a biya bukarfinsu, domin za mu zo mu ji daga cikin asbabu intishari zina wal liwat, daga cikin abin da ya sa zina ta yadu, luwadi ya yadu, madugo da sauran abubuwa na fyaɗe ya yadu, akwai wato wahalar da aure ya yi da kuma sauƙin da zina ta yi. Kuma babban abin takaici da ban mamaki, zinar maimakon mutum ya yi da daidai da shi sai ya dawo yana yi da ƙananan yara. A wasu lokuta ma ƙanƙantar yarinyar ya wuce ma a faɗa maka, hankali ba zai taɓa ɗauka ba. Don haka ma masana suka ce galibi masu yin fasikanci da irin waɗannan ƙananan yara, yarinya 'yar shekara 5, 'yar shekara 4, 'yar shekara 3, wata ma 'yar watanni, daga cikin magabata waɗanda suka faɗi magana akan irin waɗannan mutane suka ce akwai waɗanda kwata-kwata ma ba su da hankali. Kai ne kake ganinsu, hankalinsu kawai na cin tuwo ne, da sanya riga, da su kwana a cikin ɗaki ba za su kwana a bola ba, ko kuma kan titi. Amma in dai hankali ne na sanin shari'a, da hankali na kiyaye dokar Allah, da hankali na kiyaye mutunci, suka ce waɗannan mutanen ba su da shi. Domin abin da zai dame ki ko ya dame ka shi ne, da Allah idan ana zinata don jin daɗi, kamar yadda wani gowaki yake faɗa cewa amfanin zunubi romo, ko in babu romo a cikinsa ba ya da amfani, ka wahalar da kanka kuma ga zunubin ka ɗiba. To idan amfanin zina ita ce roman jin daɗi da za ka ji, don Allah wanda daɗi mutum zai ji ga yarinya 'yar shekara 5 ko 'yar shekara 6, wallahi tallahi babu abin da za ka ji. Ka cutar da ita, ka damejin rayuwarta, sannan kuma musulunci ba zai barka ba. Domin wannan abin da ka ɗauko, da wannan rikicin da ka ɗauko, ya haifar maka da damuwa tsakaninka da Ubangiji. Saboda haka wallahi dole ne mutane su ji tsoron Allah. Zina da fyaɗe da yarinyar da bata wuce shekaru ba, wallahi wallahi wannan ba karamin ta'addanci wa kai bane da addini. Ko turawa da suka zamanto lalatattu na ƙarshen zamani ba su yadda da fasikanci da ƙananan yara ba, doka suke da ita mai zafi akan duk mutumin da aka same shi da laifin yin fasikanci da yarinyar da bata saka hankalinta ba. To ballantana kai da musulunci gaba ɗaya yace kar ma ka kusanci inda zalar take. To amma za mu zo mu ji akwai wasu dalilai ne da suka jawo wannan abin ke faruwa da mu, kuma yasa mutane suka rugunsu mu cikin waɗannan abubuwa. Amma tuni addinin musulunci ya tsawatar dangane da waɗannan halaye, ya kuma jan hankalinmu a kai. Allah maɗaukakin sarki ya sauwaƙe. الامام ابو داود يا روتو حديثي ده هدى الامام البيهقي اتين شعب الايمان من زن الله صلى الله عليه واله وسلم يكي فدا ان ذا ابو هريره يكي توا اذا زنى الرجل اذا متين يزو ينا زنا كو مت تزو تنا زنا خرج منه الايمان ايماني يكن فتا اجكنسا ني غبا دايا fakana kazzullati ala ra'sihi, dama imani yana nan kamar wata inuwa ce a kansa. To yana fara zina sai Allah ya zare masa wannan imani. Don Allah, yanzu duk abin da zai hana ka kasancewa mutum mai imani, wannan ba karamin masifa bace a gare ka ko a gare shi. Garin cewa idan ana magana akan wannan ba ana nufin gaba ɗaya ka fita a musulunci bane ba, amma dai magana ta yi zafi a ce mutum daga ya fara mu'amala irin wannan imani ya fita a jikinsa. Ya kamata in har kana son rahama to duk abin da zai sa ra imanin ka yayi rauni ko ma ka rasa shi gaba daya, ya kamata ka ji tsoron Allah, ka kiyaye shi, ka kuma ja hankalin kanka da duk wanda ke kusa da kai cewa a kiyaye wannan abu. Imam Muslim da al-Imam An-Nasa'i sun rawaito hadisi daga sahabi Abi Huraira, Allah madaukakin sarki ya kara wa Abu Huraira yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake salasatul la yukallimuhumullahu yawm al-qiyama, akwai mutum guda uku wanda Allah ba zai musu magana ba a gobe kiyama. Wala yanzuru ilaihim, kuma Allah ba zai kalle su ba. Wala yuzakkihim, kuma Allah ba zai tsarkake su ba. Walahum azabun alimun, kuma suna da azaba mai raɗaɗin bala'i. Waɗannan mutum uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake Allah ba zai kalle su ba, ba zai musu magana ba, kuma suna da azabar da kadai Allah ne ya san girmanta. Daga cikin waɗannan mutane manzon Allah yake shaykhun zani, dattijo amma mazinaci. Ya lal ajab, wallahi da zaki je ki tambayi ma'aikatan Human Rights ko kuma ki je nan kurkusa ɗaya daga cikin division na police, ki je ki tambaye su wannan irin kisake sai ake kawo musu a wuni a wannan lokacin namu dangane da abin da ya shafi zina ko luwadi ko fiyade, wallahi sai hankalinki ya tashi. Za ki ga mutum shekararsa 65, shekara 70, amma an same shi da yarinya ɗan shekara 6 ko 7 yayi mata fiyade. Za ki samu mutum yana saduwa da ƴaƴansa na cikinsa, akwai wata barista da ta taba gayyata na wani police station, tace da Allah, sai buga mun waya tace don Allah malam duk abin da kake ka bari ka zo police station kaza, ina son ganin ka. Nace mata barista ki hakuri ina cikin ayyuka, tace don Allah malam in dai aikin da kake na addini ne to wannan aiki yana kan gaba a cikin ayyukan addini, don Allah ka bar wannan ka taho na. Nace ga nan zuwa ina zuwa sai na samu wani mutum da ƴaƴansa mata guda uku ya mai da su matan aurensa kusan shekara biyar yana saduwa da su wallahi tallahi ƴaƴansa na cikin shi ya kori uwarsu yana zaune da su a cikin gidan karamar daga ciki ita ce wadda ta tona asirin abin kuma abin da ya faru ta tona asirin abin shine tana da saurayi yana ta turowa zai turo neman aurenta shi kuma uban yana ta rejecting yana hanawa in ya turo sai maude maganar karshe dai da abu yayi tsamari ta san wannan barista din sai ne ta je gidanta tana kuka tana mata bayanin halin da suke ciki barista ta ji hankalinta ya tashi tace mu tafi gidan naku ta je ta sa aka dauki uban aka tafi da shi police station aka je aka bincike shi daga cikin dalilan da ya bayar wanda ya sa ya aikata wannan abun shine bokan shi ne ya ce idan yana kwanciya da su zai yi kuɗi wanda za mu zo mu ji daga cikin asbabun intishar hadhihi musiba akwai ayyukan bokaye wanda shi ya fi yawa a cikin wannan sai mun zo magana akan sababin da ya jawo wannan musiba wannan ba labari aka ban ba ni na je na ga mutumin da ido na kuma ne magana da shi to ire-iren waɗannan suna nan a cikin al'ummar mu nan wallahi sun fi shurin masaki Allah ya kiyaye dan haka manzon Allah ya ce shaykhun zani dattizo a same shi yana zina da ƙananan yara mana suna musu wayo da alewa suna musu wayo da awara suna musu wayo da balambala da dai sauransu ko kuma iyaye da ke wasu kusakar karu ne dan za mu zo mai magana akan gudunmawar da iyaye suka bayar wajen yaduwar wannan musiba da rashin kula da ƴaƴansu ƴaƴa sun zama kamar ƴaƴan awaki ku duba dai dabba akuya shari'ar musulunci tace kar ka bar ta dinga yawo a waje haka ne ko ba haka ba tace ka daure ta idan ta je ta ciyo kayan wani to zaka biya to balantana da dan adam amma ya zamanto ke uwa baki san shi gaskiya baki san fitarsa ba baki san suwaye abokansa baki san suwaye kawayenta ba yarinya ta kai shekara huɗu ko biyar amma ka ganta ta fallo da gudu daga cikin gidansu babu wando a jikinta wanda fasikan mutane suna nan akan layin anguwar baki sani ba suna neman irin wannan damar to wannan duk daga cikin matsalolin da suka jawo mana amma za mu zo kansu insha Allah ta'ala hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Mas'ud Allah madaukakin sarki ya kara wa Abdullahi dan Mas'ud yarda yace qultu ya rasulullah wata rana na tambayi manzon Allah nake ya manzon Allah ayyu dhanbi a'zam daga cikin zunubai wanne ne yafi girma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka abu na farko da yafi girma a cikin addini shine mutun ya sanya wa Allah kishiya bayan kuwa Allah shine ya halitta ka huwa alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak babu laifin da yafi girma irin shirka ga Allah Abdullahi dan Mas'ud sai yace qultu sai nace ya rasulullahi inna zalika al'azim wallahi manzon Allah wannan kan abu ne mai girma thumma ayyu daga hi sai wanne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace an taqatula waladaka khashyata an yud'ima ma'ak ka kashe danka saboda tsoron talauci Allah yace wala taqatulu auladakum khashyata imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum inna qatlahum kana khita'an kabira karku kashe ƴaƴanku saboda tsoron talauci wanda in mun zo magana akan gabar fatar kananan yara har ya kai matakin da mutum zai dauki ɗansa da hannun shi ya je ya sayar da shi ya karɓi kuɗi bayan kuma Allah ya hana wannan sai da ɗa kashe shi ne domin inda ka tura shi din nan ta iya yiwuwa matsafa ne wanda suke tsafi da ƙananan yara to wannan yana daga cikin matsalar da yau muke fama da ita don haka Allah ya ja hankalinmu akan cewa kada mu yi wannan abu na uku manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wa an tazdi bi halilati jarika kai zina da matar makocinka ko ƴar makocinka yanzu kwanan nan akwai wani yaro na san shi ya san ni yanzu in yaji maganar nan ya san da shi nake abokin sa yana da mata suna da ƴa ƴar shekarar ta 4 da rabi zuwa 5 sai matar Allah ya mata rasuwa uwar yarinyar to shi dama ba mazauni bane uban yarinyar yana dan fita ne wasu garuruwa haka sarin kaya ya dawo ya sayar ya ƙara fita haka yake sannan Allah ya jarrabe shi ba shi da dangi a nan kusa asalin sa ba dan garin nan bane waɗanda yake tunanin zai iya mu'amala da su ya fahimci ba mutanen arziki bane wallahi sai ya dauki wannan yarinya zai yi tafiya farin kaya sai ya dauki wannan ya sai ba wannan abokin nashi riko amana shekarar ta 5 yarinya sati 2 ya dawo ya je karbo yarinya yana gidansa ya tura ta ta dauko masa wani abu sai ya ga yarinya tana tafiya a gaggwane sai kira ta yace wanda me yake damun ki ne sai ta fashe da kuka yarinya yar shekara 5 zuwa 6 sai kama ta sai cire wandanta sai duba ai in gaya muku bai yi minti 15 a cikin gidan ba sai asibiti saboda gabanta ya kumbura sintum a asibiti ne take gaya wa likitoci cewa baban wanta ne bayan babanta ya bada ita ajiya ga abin da yake mata tun tafiyarsa wallahi tallahi wanda yake yayi wannan abun da ni aka je akan kes din na cewa alƙalin wallahi sai an hukunta wannan in kuma baka hukunta shi ba kai ma zan tsine maka albarka wallahi nace wannan dan iska ne sai an hukunta shi to wannan yana daga cikin masifar da take faruwa a cikin mu cin amanar ya wuce cin amana me na kwatantawa ko na misaltawa abin takaicin ya wuce tunani Allah ya sauke dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana mana kan cewa wato mutun ya zina da mata ko ƴar makwabtansa ko ƴar amininka ko matar amininka wannan ba karamin tashin hankali bane yanzu nan kafin na fito daga gida wani bawan Allah ya kira ni a waya yake ce mu wani kes ne ake yi mallam shine muke neman fatawa akai nace me ya faru yace mutun ne ya fita harkar kasuwarsa ya dawo kafin ya dawo ya kira matarsa a waya ba ta daga ba to akwai kanin sa uwar su dai uban su dai a gidan dawar da zai sai zo sai samu matar a cikin ɗakin kanin daga ita sai zani babu komai a jikinta a cikin ɗakin kanin shi uwar su dai uban su daya so yanzu me yi hukunci na ce dama haka kuke aihe ta rikice sannan kuke neman hukunci maimakon a ji tsoron Allah a bar saƙo sai idan saƙo ya faru sai a yi ta kawo malamai fatawa to wallahi dukkan ku ji tsoron Allah wanda duk ya san yana aikata wani abu ko yana wani saƙo makamancin irin wannan wallahi ya ji tsoron Allah Allah ba zai bari ba Allah ya yi Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga sahabi Samara ibn Jundub manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari yace wata rana mala'ika jibrilu da mika'il sun zo sun dauke shi suka ce zo mu tafi yace fa ataina ala mithli tannur sai muka je muka samu wani guri barin gurin an yi shi kamar tulu kamar tulu a'lahu dhiqun wa asfaluhu wasi'un saman abin a kuntata kofar gurin ba ta da girma amma kasan sa kuma an yi fadi da shi katon guri haka saman sa a tsuke kasan kuma an yi fadi yace fihi lagatun wa aswatun sai ina jin ihu da kakaji da muryoyin mutane maza da mata a ciki fa qultu ya jibrilu man haula'i manzan Allah yace sai na tambayi jibrilu waɗannan suwaye sai yace haula'i zawani wazunat wannan mazinata ne mazansu da matansu Allah ya rubuntsu masu a guri ɗaya yake ɗanɗana musu mugunyar azaba jama'a ku tsoron Allah ku kula da tarbiyyar ƴaƴanku da iyalanku ku kula da tarbiyyar mazajenku da iyayenku da kowa da yake ƙarƙashinki yaro karke da cewa yaro ne ki bashi kowace dama yarinya karke da cewa yarinya ce ki bata kowace dama karki kuskura ki sa ido ki tuna ke ma lokacin da kika yi ƴan matantaka ba dan mahaifiyarki ta sa ido akan ki ba ba dan babanki ya sa ido akan ki ba da kin lalace to wannan lokacin ya kamata ki tuna cewa fa yanzu ƴarkin nan a wannan tsarin take ita ma yanzu an sake mata irin abin da Allah ya kubutar da ke din nan shine bayan suke kokarin fadawa domin wallahi ma min muslimin babu wani muslimi au muslimatin ko wata musulma face lokacin da take samartaka ko ƴan matantaka akwai wani lokaci da take iya tunawa shedan ya kusa ya fuzje ta haka ne ko ba haka ba za ta iya tuna wannan lokacin wasu shekaru ne na balaga wanda idan suka zo wa mutum in ba Allah ya kiyaye da sa ido da tarbiyya da addu'a ba zai yi wahala bai lalace ba a wannan lokacin to ki tuna ke ma ƙarki tana da irin wannan gargara ɗanki zai iya hawa wannan gargarar idan baki mai da hankali ba to shikenan ya tafi ya bi shedan kenan har gara kananan yara wanda su kawai control suke bukata amma su babu wata sha'awa a tattare da su wanda za su ji su yarjewa wani ya fasikanci da su sai dai alatilas amma duk yaron da ya kai wani munzili ko yarinya ta kai wani munzili to akwai bukatar saka mata ido domin ganin yadda rayuwarta za ta kasance Allah madaukakin sarki ya shirye da mu a gurgude wanda daga cikin magabata yake nasiha yake cewa ya ma'asharal muslimi ya ku dandazo da taron musulmi ittaqullaha wattaquz zina ku ji tsoron Allah ku ji tsoron zina ku ji tsoron luwadi ku ji tsoron madugo wani abin da ya bani mamaki wata yarinya ta kira ni a waya duk maganar da muka yi da yarinyar na yi rekodin yana kan wayata saboda gudun watakila za ka yi magana irin wannan wani sai ya ce kamar kazafi haka ne ko ba haka ba to mu ma yanzu mun zamanto jami'an tsaron kanmu to ya ba mi dole sai muna bi muna sanin yadda za mu zauna da mutane yarinya sai ta kira ni tana kuka ta ce min mijinta ne ya aure ta akwai mata da ta zo ta samu amma sun rabu ashe matar wani local arrangement suka yi da mijin local arrangement din shi ne ita matar za ta dinga shigo da ƴan mata ko ƙawayenta ko ƴaƴan makota haka sai ta yi maɗugo da su idan ta yi maɗugo da su shi kuma mijin sai ta kira shi a waya sai ya zo shi kuma sai ya zina da su billahi allazi la ilaha illa huwa idan kina tunanin wai yanzu za a kama wancan da ƙarfi a yi mata to yanzu wani arrangement ne tsakanin mata da mijinta ita ta yarda shi ya yarda ta kira ƴan mata gidanta kan gadonta ta yi maɗugo da su ta tashi ta fita shi kuma ya shiga ya zina da su sannan sallame su fita billahi allazi yanzu magana tana kan wannan wayar ta take gabana to sai ya auro wannan a iyakana nan sai ya dauka ita ma haka take dan ya ga alaman kafarfar kin san wannan lokaci za ka ga mutum kafar bahi da tarbiya kamar wani gaugau ne haka yasa ba a hukunta mutum da yanayin sa ya danta wata gaugau haka nan sai ya dauka ita ma kawai irin sa ne sai zai aure ta sai rikice faru tsakanin su da watan sai ya sake ta da yazo sai yake nuna wa wannan yarinyar faga abin da suke da matar sa wanci da haka idan tana so su zauna to zo lahi dai ai wannan abu tace a ita kan wallahi tallahi bata isa ba tunda tace a rayuwarta bata taba sanin wata yamata ba yar uwarta ko wani dan namiji ba za ta yi aure dan ta kare kanta daga masifa irin wannan kuma ta fada cikin ta a gidan aure ba tace wallahi ba zai yiwu ba aka dinga rikici karshen ta sai daina mata duk wata hidima ta rayuwa ba zai bata kudin cefane ba ba zai bata abinci ba idan tace za ta je kitso tace ta je ta sha ta je ta yi kitso bashi naira 100 wannan ba zai iya dauka ya bata ba saboda ta ki abin da yake so tace malam me abin shi yasa wannan lokaci wallahi akai mana tambayar kafin ka bada amsa sai kanka ya tsara saboda ta ina ma tukuna zaka bullo me zaka ce wa mutum wannan fa ita ce al'ummar da muke rayuwa a cikin ta fa yaya al'umma tana aikata wannan aikin kuke tsammanin masifu da tututtuka ba za su zo su baibaye mu gaba daya tsadar abinci da bala'i ba zai zo yi mana katutu ba ai Allah ba kanin mu bane balantana mu tilasta ya mana abu da karfin tuwo ba zai yiwu ba wallahi duk wanda bai ba Allah ba to ya jira sakamakon Allah akan shi wannan abin da muke aikatawa da munafikan cikin mu masu rigar a musulunci amma da hali na jakuna da aladu waɗannan su ne suka ja mana wannan masifun a cikin mu labarbaru irin wannan wallahi idan za mu tsaya mu falle su a nan na rantsa muku da Allah su kaɗai sun ishe mu lattakar mu ja wata aya ko hadisi kuma ba ni nan da nake zaune a matsayina na malam ba idan ka ba wa komanda dama ina da abubuwan da zai iya faɗa na labarbarun abubuwan da ya sani in ka ba malam Aminu dama haka in ka ba malam Umar dama mutanen social media nan ko ma nan inda za mu tara ɗaiɗai kunku haka ne ko ba haka ba kun san wasu abubuwa da suke faruwa to maganin abin shine kawai a ji tsoron Allah amma wallahi in ba tsoron Allah muka ji ba to lamarin fa ba zai kai mu inda muke bukata ba malamai suka ce ku ji tsoron zinaya ku bayin Allah fa inna fihi sittu khisalin domin a cikin zina akwai wasu abubuwa guda shida salasatun fid dunya wa salasatun fil akhirah a cikin wannan fasikancin akwai masifa guda shida uku a duniya uku a lahira fa amma nasifid dunya masifar da ke cikin fasikanci irin wannan matsugo luwaɗi fyaɗe daga cikin abin da ke jawowa fa zahabu baha'il wajhi duk mutumin da yake wa yara fyaɗe zaki ga fuskar sa babu albarka kana kallon su zaka ga wani dalo gaji ina fata an fahimta ba la mahalla lahu min al-i'rab wa kasrul umur daga cikin abin da zai Allah zai jarrabi mutum da shi shine karancin shekaru ba za ka jima a duniya ba in dai kai mazinaci ne in ma kuwa ka jima to za ka jima a lalace a tambaɗe wa dawamul faqr daga cikin abin da Allah zai jarrabi mutum da shi akwai dawamul faqr dawamuwar talauci talauci ku duba ku ga mazinaci ko dan luwaɗi ko yar madugo tana iya sayawa budurwarta ka fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan Allah daga fadan abun ma babu wani bambara kai hakan nan wai budurwarta za ta iya saya mata wayan naira 30,000 ko ya saya masa in namiji ne yake saduwa da namiji wayar 50,000 amma fa gidansa suna neman naira 1,500 a girka abinci wallahi ba zai bayar ba haka ne ko ba haka ba wannan mata da za ta saya wa yar madugo yar uwarta wannan ba za ta iya jinyar mahaifiyarta tana asibiti a kwanta ba zaki ga mata ta debi kudi mai yawa ta tafi gidan boka ko ta tafi ta bawa saurayinta ko kuma ta bawa abokiyar fasikancinta amma uwarta tana nan tana neman naira 5000 da za ta sayi magani tana da hawan jini wallahi ba za ta iya bata ba to shine malamai suka ce wa dawamul faqar za a samu dawwamuwar talauci ga duk mutumin da ya sa kansa a cikin wannan wa amma latifil akhira amma bala'in da ke cikin lahira ku ga wanda duk ya zukun zuba kansa cikin wannan fa sukutullahi tabaraka wa ta'ala na farko dai akwai fushin Allah wa su'il hisabi da kuma mummunan hisabi wal azabi fil nari da kuma azaba a cikin wutar jahannam Allah zai fushi da ke Allah zai munana miki hisabi sannan kuma akwai azaba a cikin kabari mai muni yanzu ku duba masu luwadi ku duba tsawar da Allah ya dinga yi a cikin alqur'ani dangane da luwadi wannan shi ya kawo gaba ta uku da Allah madaukakin sarki yake cewa falan ma za'a amruna ja'alna 'aliha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijjil manbud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana cewa falan ma za'a amruna ja'alna 'aliha safilaha lokacin da al'amarin mu na azaba ya zo wa mutanen alalu sai muka sanya saman garin ya koma ƙasa ƙasa ya koma sama wa amtarna alaihim hijaratan min sijjil Allah ya ce sai muka yi musu ruwan duwatsu na wuta ku duba azabar da aka yi waɗancan mutanen amma yanzu har ƙungiyoyin luwadi ake da su har da symptoms suna da wasu alamu da za ka gane idan kana tafiya in kai dan luwadi ne akwai wani alama da zaka gani a gurin dan luwadi dan uwanka za ka gane cewa wannan member ne kawai ka nene shi suna da alamu suna da kungiya suna meeting yadda ake zama a meeting a masallaci a tattauna akan yadda masallaci zai ci gaba da yadda za a samu alheri da yadda za a yi kaza haka suke zama su yi meeting na yan luwadi Allah ke a cikin suratul shu'ara Allah subhanahu wata'ala ba mu labarin yadda Allah ya yi da mutanen Al-Lut Allah ya ce kazzabat qaumul lutin al-mursalina mutanen annabi Lut sun ƙaryata da manzanni in qala lahum akhuhum lutun ala tattaqun lokacin da dan uwansu annabi Lut ya ce musu yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba inni lakum rasulun amin yace ni fa manzo ne a gare ku anintacce daga Allah subhanahu wata'ala wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa ati'un ku bi duk abin da nazo muku da shi wa ma as'alukum alayhi min ajrin ni ba nazo in tambaye ku lada bane akan wa'azin da nake muku in ajri illa ala rabbil alamin lada na a gurin Allah nake nema annabi Lut yana musu wa'azi sai yace ata'tuna dhukurana min al-alamin yanzu ku rasa waɗanda za ku dinga zuwawa sai maza daga cikin ƴan uwanku ata'tuna dhukurana min al-alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum kuna barin abinda ubangijinku ya halitta muku min azwajikum daga cikin matanku annabi Lut yace bal antum qaumun aduna ku dai ƴan ta'adda ne kawai a watar aya ma cewa ya haula ibanati hunna atharu lakum ga ƴaƴana mata ku zo in ba ku auren su Allahu akbar wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur duk mutumin da Allah bai bashi haske ba bashi da haske annabin Allah yana maka sayin yassa yana cewa ka zo ka aura haka ne ko ba haka ba amma saboda shaydan yayi katutu a cikin kwakwalan su da zukatan su ina هؤلاء بناتي هن أطهر لكم قالوا سيسكت سوى أن نبلوء لئن لم تنتهي يا لوط إن بابك دينا ونم مجنر بابك دينا من وأز النمبا لتكونن من المخرجين زام فتد كي أجرن زام راركيك زام قوليك زامي مكتارن دنجي مما ربجه والله سيكابر قرن قال annabi Hud sai yace shikenan ba matsala inni li'amalikum min alqali ni ina cikin wanda na tsana aikin nake fushi da aikin ku ba ruwa na da ku sai yace rabbi najini wa ahli mimma ya'malun Allah ka tsayratar da ni da ni da iyalina daga abin da waɗannan mutanen suke aikatawa Allah yace fa najaynahu wa ahlihi sai muka tsayratar da shi da iyalansa ajma'ina gaba ɗayan su yace illa aduzan min al-ghabirin sai dai wannan dattijuwa matar shi ita tana daga cikin wanda aka halaka ku duba abin mamaki shi yasa kar kai mamaki matarka wallahi ka same ta tana injiniyar luwadi ko madugo a gidanka an samu irin wannan da yawa ba daga kanka aka fara ba annabi Lutu a gidan shi matar shi ku duba annabin Allah ne manzon Allah ne amma matar shi ita take hada wayarin na luwadi a lokacin shi Allah ya ce illa ajuza sai wannan dattijuwa wannan mata ta annabi Lut ita kan min al-ghabirin tana daga cikin wanda muka halaka su muka dumiyar da su Allah ya ce summa damarna al-akharina gaba ɗaya sauran muka rugurguza su inji Allah Allah ya ce wa amtarna alaihim mataran muka yi musu ruwan duwatsu na wuta Allah ya ce fa sa'a matsalul munzirina tir Allah wadare da ruwan da muka yi wa waɗannan mutane da aka yi wa gargaɗi suka yi jin gargaɗin mu a wata aya Allah ya ce wa lutan ataynahu hukuman wa ilma ku tuna annabi Lut lokacin da muka bashi hukunci muka bashi ilimi wa najaynahu min alqaryati allati kanat ta'malu alkhaba'i muka tsayar da shi daga wannan alqarya wanda take aikata mummunan aiki kanat ta'malu alkhaba'i Allah ya ce innahum kanu qauma sawin fasiqina lalle mutane ne waɗanda suka zamanto mutanen banza fasikai wannan yazo a cikin suratul anbiya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisi yake cewa la'ana Allahu man amala amala qaumi lutin ko man amila amala qaumi lutin Allah ya la'anci ya tsine albarka ga wanda yake aikata irin aikin mutanen Lutu Allahu akbar sanda manzon Allah ya nemi ta wannan sau uku la'ana Allahu man amila amala qaumi lutin annabi sanda ya nemi ta sau uku ya kuma faɗa a cikin wata ruwaya yace man wajadtumuhu ya'malu bi'amali qaumi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ul bihi duk mutumin da kuka same shi yana aikata irin abinda mutanen Lutu suke aikatawa yake da mu yi aikatawar da wanda ake aikatawar duk a kace su gaba daya inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi yasa ma wasu malamai suka ce mutumin da aka same shi yana luwadi ba a bincikar yana da mata ko ba shi da mata azina ne ake binciken wannan amma wanda ya luwadi annabi bai specifying ba bai cede ba bai dauki kawai indai aka same ka da wannan hukuncin kai inji annabi Muhammad yace a kashe ka kawai shi ma wanda ake da hi indai ba tilasta shi akai ba to ai da shi a kashe shi ma amma idan matsa masa ya kama shi da karfi to nan kan shi ya kubuta shi kuma za a kashe shi ina fata ana fahimta Allah bai sassautawa waɗannan mutane ba duk wani sassauci da kika sani Allah bai yi akan su ba amma abin takeici zamu zo mu ji daga cikin asbabu intishari hadhil masa'ib zamu zo mu ji cewa idan an kai karar irin waɗannan abubuwan wanke mutanen nan ake ana sallama su na'am ayi hakuri zamu dan canja kasa insha Allah الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عليه وبعد في قبل أن